This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19:31:49 da kuma 60, sai kuma kilohertz 1,530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na radio amfani da sarauniya da fara'a da nomad da alo da kuma niya muryar arewa. Kuna ma dai iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko sashin hausa.com. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asubahin ranar Talata 26 ga watan Janairu. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Ladan Ibrahim Ayawa da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin. Kafin ku ji abin da ke taskar mu, ga kanun labarai.
Gwamnatin kasar Libya, wadda duniya ta amince da ita, ta sa kafa tefa ta leader gwamnatin haɗin kan ƙasa wadda Majalisar Ɗinkin Duniya ta shata masa tare da ƙungiyar ISIL. Kwamitin tsaro ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta amince da a samar da kwamitin da zai sa ido game da zaman lafiya a Colombia bayan da gwamnati da 'yan tawaye suka sa hannu a shirin samar da zaman lafiya. Jiya Litini, masu gabatar da ƙara a Bosnia sun bayyana cewa an kame wani mashahurin mamallakin kafar yaɗa labarai kuma tsohon ministan tsaro Fraudin Rodoncic bisa laifin kawo wa shari'a karan tsaye.
To, kanun labaran kenan. Za a ji cewa har an ruga kotun duniya amma ka manyan da suka wawure kudin sayo makamai a Najeriya, kamar yadda aka kai wasu manyan Afirka a baya.
Kamar yanzu kamar na Kenya, daban kasan na yanzu ma an kai shi daban kotun.
Hukumomi sun sha alwashin kawo ƙarshen cunkoso wajen shiga da fita birnin tarayyar Najeriya Abuja mai tsadar zama.
In muka haɗa kai da mu da ciyamomi na area council kuma da 'yan kasuwa aka giggina gidaje, balle ma in muka samu aka kammala hanyoyin jiragen ƙasa da ake ta yi, watakila duk zai kawo sauƙi.
Kuma kamar kowace ranar Talata, Aliyu Mustafan Sokoto na tafa da shirinsa na tsaka mai wuya, inda a yau za a ji cece kucen da ya biyo bayan korar wasu gaggagaggan 'yan APC a Yobe. To, amma duk waɗannan sai kun sha labaran duniya.
Asare assalamu alaikum. Gwamnatin kasar Libya, wadda duniya ta amince da ita, ta sa kafa ta yi fatali da gwamnatin haɗin kan ƙasa wadda Majalisar Ɗinkin Duniya ta shata mata tare da ƙungiyar ISIL. 'Yan majalisar dokokin ƙasar su 89 daga cikin 104 da suka kasance cikin taron majalisar ƙasar a jiya Litini wadda aka yi a Tobruk sun amince da shirin zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya, amma fa ba su yarda da yadda aka tsara samar da majalisar ba. Ɗaya daga cikin 'yan majalisar ya ce adadin 'yan majalisar sun yawa, abinda ake so shine a samu mutane 'yan kalilan ko kuma madaidaita. Haka kuma ba su yarda da dokar da ta ce gwamnati ta haɗin kan ƙasan ba tana iya hukunta babban jami'in soja. Dalilin su shine haka yana iya dalilin korar babban hafsan sojan ƙasar, wato Khalifa Haftar, wanda bai boye ƙiyayyarsa ga ƙungiyar ta ISIL ba. Jami'an ta Majalisar Ɗinkin Duniya suka ce masu shiga tsakani samar da wannan gwamnatin haɗin kan ƙasa sun ce za su ci gaba da tattaunawa da ɓangarorin biyu domin ganin an samu kai ga cimma maslaha. Ita dai gwamnatin ƙasar Libya ta kasu gida biyu ne, ɗaya a Tobruk wadda duniya ta amince da ita, sai kuma wata da take da headquarter a Tripoli ƙarƙashin kulawar ƙungiyar ISIL. Amurka da sauran ƙasashen duniya sun ce suna nuna damuwarsu game da halin rudanin da mulkin ƙasar ta Libya ta faɗa. Suna cewa muddin ba a shawo kan wannan lamari ba, to komai fa na iya faruwa. Libya dai ta kasa samun zaman lafiya ne tun lokacin mutuwar shugabanta Muammar Gaddafi a shekarar 2011.
Kwamitin Sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya ya amince a kafa kwamitin da zai sa ido kan batun zaman lafiya a Colombia, bayan da gwamnati da 'yan tawaye suka sa hannu kan shirin zaman lafiya wanda zai kawo ƙarshen faɗan da aka kwashe lokaci mai tsawo ana yi a ƙasar. Duka ɓangarorin biyu sun buƙaci Majalisar Ɗinkin Duniya ta aiki da wakilai da za su sa ido kan yarjejeniyar da aka cima wajiya Litini. Suka ce yin hakan zai ba da damar tantance ajiye makamai da kama hanyar ɗinke ɓaraka da ƙiyayyar da ke tsakaninsu. Jakadan Burtaniya Matthew Raycroft ya bayyana wannan matsayi da aka cimawa a zaman wani babban abin yabo. Ya ce akwai buƙatar Majalisar Ɗinkin Duniya ta saka ido a kan wannan yarjejeniyar. Ya ce wannan shine karo na farko da za a ga wata ƙasa ta zo da kanta ta samu kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya ta ce tana neman tubarikin majalisar ɗinkin duniya akan batun da ya shafi zaman lafiya musamman da abokan gabanta ya ce wannan ya cancanci yabo ita ma ministar harkokin wajen Colombia Maria Angela Holkin ta bayyana gamsuwar kasarta game da wannan yarjejeniyar da majalisar ɗinkin duniya za ta sa ido a kai
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Jiya Litinin masu gabatar da kara a Bosnia sun bayyana cewa an kame wani mashahurin mamallakin kafar yaɗa labarai kuma tsohon ministan tsaro Foraudin Rodosic bisa laifin kokarin kawo shari'a karan tsaye. Sai dai kawo yanzu ba cikakken bayanin laifin nasa amma kuma mahukunta sun ce tsare Rodosic tsohon wato mamallakin gidan jarida da ta fi kowace girma a Bosnia an tsare shi ne saboda kame ministan tsaron kasar wato Bakir Dostbastis da aka yi a cikin satin da ta shige. Daya daga cikin abin da ake tuhumar sa ko shine kokarin kawo cikas ga binciken da ake yi wa dillalin miyagun kwayoyin nan Nasir Kalmendi wanda yanzu haka yana da kamfani a Sarajevo kana ana yi masa ri'a a Kosovo game da dillancin miyagun kwayoyi da kuma yin kisa. Shi dai Dostbastic ana tuhumar sa yana kokarin jan hankalin shaida ne na da ake a shari'a da ake yi wa Kalmendi domin ganin an tsame hujjar da ake da ita game da shari'ar da za ka sa a tuhunci wato Shira Donsit daga cikin bayanan shari'ar ta Kalmendi.
Papa Roma Francis ya aike da saƙon ban haƙuri kan gallazawar da ɗariƙar Katolika ta yi wa sauran mabiya ɗariƙu daban-daban a shekaru da dama da suka gabata. Papa Roman ya aike da saƙon ne kafin ya kai ziyarar da zai kai a Sweden a wani lokaci cikin wannan shekarar domin bikin shekaru 500 na tunawa da gyaran da mabiya ɗariƙar Protestant suka yi. Papa Roman ya bada wannan saƙon ne jiya Litini sa'ilin da yake kammala bikin sati guda na haɗin kan mabiya addinin Kirista. Papa Roman Francis ya buƙaci jama'a da suka hallara wajen wannan taron wanda a cikinsu ko har da wakilan wasu addinai da su yafi abin da 'yan ɗariƙar Katolika suka yi wa sauran Kirista mabiya wasu ɗariƙu daban-daban. Wannan roƙon afuwar na Papa Roma ya zo ne a daidai lokacin da yake cewa zai kai ziyara a kudancin birnin Lau na Sweden, inda nan ne aka samar da ƙungiyar ta 'yan ɗariƙar Protestant cikin shekara ta 1947. Papa Roman ko baya ga ziyarar haka ma zai yi addu'a tare da mabiya wannan ɗariƙar. Labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Tofa batun binciken watandar kuɗin sayo makaman yaƙi da Boko Haram da ya ɗau wani sabon salo. Sanannen lauyan nan da ke birnin Lagos Femi Falana ya ruga bai tsaya ko ina ba sai kotun duniya da ke birnin Hague na ƙasar Netherlands, inda ya maka manyan da aka ce sun yi ma ɗumbin kuɗin giwa ta faɗi. Daga Lagos ga wakilin Babangida Jibir.
Cin Femi Falana a wasiƙar da ya rubuta wa babban jami'a mai gabatar da ƙara Malama Fatu Bensuda ya bayyana cewa a matsayinsa na lauyan da ke kare wasu sojoji da a can baya aka zarga da yin zagon ƙasa ga yaƙi da ake da ƙungiyar Boko Haram inda suka gujewa fagen daga kana kuma aka zartar ma wasunsu hukuncin kisa, ya ce akwai buƙatar kotun duniya ta gudanar da bincike akan wannan lamari domin kuwa laifukan da manyan jami'an tsohuwar gwamnatin suka aikata ya saba dokoki na ƙasa da ƙasa wanda kuma ke alaka da cin zarafin bil'adama da kuma kisan ƙare dangi. A cewar Femi Falana, irin maƙudan kuɗaɗen da aka karkatar da sunan yaƙi da ƙungiyar Boko Haram kana kuma aka ƙi yaƙi da ƙungiyar ya nuna a fili cewa wayanda suka karkatar da wayannan kuɗaɗe za a iya zargin su da tallafawa ƙungiyoyin ta'addanci na duniya, al'amarin da kuma ke buƙatan kotun duniya ta shigo ciki. To koya masana harkokin shari'a ke ganin wannan wasiƙa da Femi Falana ya gabatarwa kotun duniya? Ga dai barista Aliyu Umar.
Eh,
gaskiya babu wani shirin da mutum zai kawo ya nuna cewa ko da yake wayannan makamai da suke samu da inda suke samu ni kana na taba in cewa an hijacking nasu ana yin dinsu wanda suke cewa Najeriya ta wargaje din nan abinda Boko Haram din ke yi kenan da kokarin wargaza Najeriya kila abin da shike tunani kenan kuma hakan ne to amma ɗan Najeriya ne suke a Najeriya kuma.
To ko wannan yana nufin kenan akwai hurumin wannan kotu dangane da binciken da yanzu haka ake yi kuma zai iya kaiwa a gurfanar da waɗannan tsoffin jami'an gwamnati a gaban kuliya musamman ma dai kotun ta duniya.
Kamar yanzu kamar na muke duba example kamar na Kenya da aka kai gaban kasan da yanzu ma an kai shi gaban kotun.
Har ila yau sanannen lauyan ya buƙaci kotun da ta tuhumi tsohuwar ministan kuɗi Dr. Ngozi Okonjo-Iweala dangane da gazawarta na hana sace kuɗaɗen da aka gano a asusun ajiyar tsohon shugaban ƙasa Margaí Sani Abacha tare da karkatar da waɗannan kuɗaɗe da sunan amfani da yaƙi da ƙungiyar Boko Haram abinda kuma aka gaza yi. Babangida Jibril Murya, Amurka daga Lagos.
To sai a mai da hankali a kuma gaida Babangida. To daga batun cin kuɗi kuma sai batun kawo ƙarshen yawan cinkoso wajen shiga da fita birnin tarayyar Najeriya Abuja mai tsadar zama, inda a yanzu haka hukumomi ke shirin samar da gidajen zama masu sauƙin kuɗi don rage yawan shiga da fita birnin musamman ma da safe da kuma yamma. Daga Abuja ga wakilinmu Nasir Adamu Ilkaya da cikakken rahoton.
Dama haka birnin Abuja yake. Da safe ma'aikata su yi sammakon shigowa garin daga unguwannin wajen gari har da jihohi na makwabta kamar su Leja da ke Neja da Kefi da ke jihar Nasarawa. Haka kuma da yamma sukan fice don komawa gida da kan kawo cushewar hanya inda kokuwar garin ba yawan mutane. In ka ɗebe masu hannu da shuni da suka haɗa da 'yan majalisar wakilai da dattawa, manyan alƙalai da kaɗan daga ma'aikata da kan iya biyan kimanin naira miliyan 1.5 a hayar shekara ga gida mai ɗaki ɗaya a unguwar Asokoro mai tama da Wusetu, sannan da ɗaki biyu a Gwarinfa Zuba da Lube. Sabon ministan Abuja Muhammadu Musa Bello ya ce zai shawo kan tsadar gidajen ta hanyar gyara ƙananan hukumomi shida da ke birnin tarayyar.
Area council da muke da su guda shida, sai mu yi ƙoƙari mu gyara wurin yanda za a yi, wato duk wanda ya shiga gari zai yi sha'awan zama. Sai muka haɗa kai da mu da ciyamomi na area council ɗin nan guda shida kuma da 'yan kasuwa aka giggina gidaje kuma aka buɗe wuraren balle ma in muka samu aka kammala hanyoyin jiragen ƙasa da ake ta yi, watakila duk zai kawo sauƙi.
Wasu daga masu rakubewa Abuja su ne 'yan gudun hijira daga Goza da ke zaune a wani lambu a Area 1 da ke tsakiyar birnin.
Sunana dai ni barista ne Boboji Gadzama. Matsala ne ya dame mu da dama har muka gudu kuka bar ƙasarmu. Inda fari aka so mata babama da Goza ne. 'Yan bama da Goza kuma ba inda suka gudu sai suka zo ta gefen Mubi. Cikin Mubi ya zo ya cika ne da jama'a wanda ba a taɓa samani ba.
Wasu masu ban tausayi da kan zauna cikin Abuja su ne masu gadi da kan rayukan garin rogo. A 'yan ɗakuna da ke manne da ƙofar shiga manyan gidaje da yawanci ma ba kowa a ciki. Sai dai kwanan nan wasu daga gidajen nan fa sun samu ziyarar 'yan yaƙi da cin hanci EFCC da kan rubuta musu jan fenti. Nasiru Adamu Ilkaya, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Nasiru, yanzu kuma bari mu koma gefe Aliyu Mustapha Sokoto ya gabatar mana da shiri na gaba.
Saka mai wuya.
Gaba ɗaya banda a zombi ba inda aka yi mana antifati ɗin, ba inda aka yi mana zagon ƙasa.
Biyo da local government ba wanda take da kuran APC ne yau na Potisco. Muna cikin local government hudu a Najeriya da ko suka fi kowaye ba da kuri'a a mai girma janar Muhammadu Buhari. Kuma shi da yake maganan shi nan da shi da chairman na APC na party dukansu duka MPDD ne.
Daga yi maganar wani, me yasa suka yi antifati.
To jama'a barkanku da wannan lokaci, barkanku da saduwa da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya. Wai ko yayin siyasar jihar Yobe suke kallon koran karin da aka yi wa wasu rikakkun shugabannin jam'iyyar APC na Zambi?
Honorable Sani Fema sunana, kuma tsohon shugaban hukumar wasanni na jihar Yobe, duk wanda ya taɓa uwar jam'iyya ko ya taɓa jam'iyya ko kuma ya bijire wa uwar jam'iyya, duk abin da aka yi masa daidai ne. Mu da suka yi a ɓangaren mu, kuma duk inda aka yi wannan abu ba inda ya kai mutanen kuwa yin wannan antifati da aka yi a Yobe State, don nan ne zuciyar Zambi, kuma nan ne ake cin zaɓe. Ɗan takarar sojojinmu ya kamata Korea da Korea bambanci 20,000 amma a wannan karan saboda an yi masa antifati ya samu Korea 5,000 dan haka hukuncin da order iya kai daidai ne.
Sunana Sabo Imamu Gashba, ɗaya daga cikin stakeholders na jam'iyyar APC a jihar Yobe. Hakikarin gaskiya gwamna Ibrahim Gaidam abin da ya dauka na kore-koren shugabannin jam'iyyar jihar Yobe musamman wazirin Port Harcourt da wasu mutane da ake zargin su wannan salo ne na rusa jam'iyya ya dauka. Ba haka ake harkar shugabanci ba. In ana so a tuhumi wani mutum da laifi sai a bi hanya ta siyasa, ba hanya ta kama kariya ba. Wannan ba daidai bane. Hanya ce ta rusa jam'iyya saboda kuma kiran shugaban kasa ta su kawo wa jam'iyyar APC jihar Yobe.
To duk wannan cece ku cin fa ya biyo ne bayan kudirin da uwar jam'iyyar APC ta can jihar Yobe ta dauka na kora ko kuma kamar yadda tace dakatar da manyan jagabannin ta guda 11 ne wanda suka hada da Muhammadu Guza wazirin Port Harcourt da shugabar mata Hajiya Ladi Jibrin da tsohon shugaban jam'iyyar na Port Harcourt Ali Hussaini da sakataren sa Adamu Yaro da tsohon dan majalisar wakilan tarayya Hassan Jonga da tsohon chairman na Dazigau Honorable Hassan Yawale da Sule Garin Buzu wanda shi ma tsohon chairman ne na unguwar Fakarau a can cikin yankin Nangare da kuma shugabar jam'iyyar na yankin Fune Haruna Maikanti da nashi sakatare Malam Yayi da shugaban jam'iyyar na yankin Fika Madu Koli Jean Paul da kuma mashawarci kan harkokin shari'a Hamza Jakusku. To kan wannan ne yau muka zo kashi na biyu na muhalar da muke tsakanin ɗaya daga cikin wanda aka kora din Adamu Yaro Port Harcourt wanda ko bayan zaman sa sakataren jam'iyyar can Port Harcourt din har ila yau shine tsohon shugaban matasa na jihar ta Yobe. Muka hada shi da sakataren jam'iyyar jihar din Abubakar Salihu Bakabe wanda zai so ba ta karba mana wannan tambayar da muka yi mashi. Wanda kuka rusa din na Alhaji Abubakar naga ba kananan mutane bane, akwai ciyamomi, akwai hadda shugabar mata, akwai shugabannin yankunan kananan hukumomi ga sanan Bridget. Ashi wannan ba asara bace a wurin jami'a idan ta rasa irin wannan manyan yan siyasa kuwa?
Ba asara bane, dole dai ai ita jami'a kullun tana tafiyar da ladabtarwa. Dan haka muka ladabtar aka da aka rubuto aka kirawo su aka yi committee, disciplinary committee. Kowa ya zama kare kansa. Sukansu da aka yi suka kasa kare kansu.
Kaga magana da shi Alhaji Adamu yake dazu Alhaji Abubakar na dade ina jin ta magana su wannan yan uwan matar gwamnati din ita Hajiya Altini da yan uwanta irin su Arab Ali ko Ali Arab ne wanda ina jin shine shugaban hukumar Alhaji ta jihar Yobe wanda kuma su masu adawa da ku suke cewa shi ba ma aikin sa ba kenan, aikin sa ya je ta gwamna kwangiloli Abuja da sauransu. Sannan akwai ɗaya ɗan uwanta Tasi Ogambo wanda an ce SA ne shi ma kuma ko commissioner ne na hukumar ilimi duk da suna cewa bai da ilimin da yawa shi kanshi. Ka san wannan ƙorafi-ƙorafi ana sa Alhaji Abubakar yima mutane da ke saurare mu bayani game da rawar da waɗannan mutane suke taka a harkar mulkin Yobe.
To wannan magana ce yake yi, ka san ni fa shugaban jam'iyya ne kuma duka har gwamna yana ƙarƙashin jam'iyya. Shi kansa shugaban jam'iyya ne a Port Harcourt local government a lokacin.
Amma shi Adamu ya ce dukkan su suna siyasa amma ba sa iya wa ita jam'iyyar taku wani amfani ba su ci mata ƙuri'u ko rumfuna ba.
A'a yanzu ai magana da kake yi ai kaman ɗazu ka yi masa magana. Ka ce ai mutane ba su sani ba. In faɗa ya yi ya ce ba su ci ba, ka ga ya faɗa ne kawai don mutane su ji. Amma ba zuwa haka aka tabbatar ba. Na tabbatar maka dukkansu ba wanda bai ci rumfarsa ba. Su dai wajensu sun Adamu din su ne duka suka yi zagon kasa suka kada wa dan uwansu ƙuri'a yana PDP dai suna so su kai shi Senate.
Alhaji Adamu ka san idan kuna abubuwa a fili ba za su zama a boye ba. In kun taka rawa kuka baiwa jam'iyyar PDP ko dan takararta Muhammad Hassan Dambo yaje ya kada shi Senator Alkali Jajere a lokacin wannan zaben mutane za su sani. So yanzu kana aika ga gaya mutane duniya cewa ku ba ku yi wannan ba, ba ku baiwa PDP rufa baya ba?
Sakatare ya bani mamaki. Ko da yake da farkon magana ya fara magana sai biri ya yi kama da mutum. Saboda chairman na jam'iyya na APC ya ce yana so zai ga bayan kabilu guda biyu a Zombi. Da Gamawa da Gizmawa. Sai sakatare shimfiɗan shi na farko sai ya ce waɗansu saboda kabilansu. So ya tabbatar da maganan chairman. Kuma tambayan da nake so in yi mar ni a matsayina na sakatare na Port Harcourt Party. Gudunmawar da na bara APC bai bayar ba kuma chairman din bai bayar ba. Kuma shi da yake maganan shi nan da shi da chairman na APC na party dukansu yaushe
ai a jam'iyyar nan samu musu kai duka NPDP ne, shi dan PDP ne, shi amadin dan PDP ne, ba ka officially ma ba karbe shi ba, ba karbe shi a jam'iyyar APC ba. Kuma abinda ne yake magana kan cewa an yi zagon kasa, an zabi APC muke yi, mu kuma har ga Allah tsakani da Allah mun tsaya mun yi abun nan. Abinda yake faruwa shi da yake magana yake cewa an zabi Dambu, to alkali Jajera sanata ne da yake kan kujera. Du Najeriya babu sanatan APC, babu sanatan APC da yake kan kujera da ya faɗi sai alkali Jajere. Su tambaye shi menene dalilin da yasa ya faɗi.
Ina son to za mu tambaye shi, amma baka karba mun tambayar da ni maka ba tukuna Adamu, cewa kun fito kun goyi bayan shi Dambu din na PDP fi sabilillahi ko ko kun yi zagon kasa din da yake
zan. Amma na musulmi wallahi ba mu goyi bayan Dambu ba. Dan uwa na ne, wa na ne, wallahi ban zabe shi ba. Ban yi markuriya ba. 100% ne yo APC tsakanina da Allah.
To bari mu kuma laja baka me ansar tambayar da yayi maka waccan ta karshe din da ka ji shi aiko?
Yawwa, to ni magana da nake yi shine kaga ta inda yake sai rantsa amma kuma ba akan gaskiya ba. Ni na yi mamaki yanzu kaga di yo ba sun sani ni ban taba yin wata jam'iyya ban ba APC ba. Amma kaga ya ce na yi BBC. To kaga wannan ya rushe duk ma maganganun da yake yi. Shi yasa nake ga maka shi daga yayi maganar wani yayi maganar me yasa suka yi antiparty shine muka yi magana. Kuma su sun fito sun karara sun ce a zaben gwamna da zaben shi dan majalisa a sanata din da dan majalisa sun ce su sai sun kada su. To sun zuba kuriyar gwamna bai fice ba a fice su, haka alkali Jajere bai ci ba, haka shi ma dan majalisar wakilai bai ci ba, haka shi ma dan majalisar jiha bai ci ba, duka wannan nasu suka zaba.
Amma Alhaji Abubakar shi akwai shi gwamna Gaidam yana da wannan adawa ne da mutanen Zambi ne kan, domin naga duk mutanen nan guda 11 da aka ce an dakatar ko aka kora dukkan su yan Zambi din nan ne. Na ɗaya kenan. Na biyu, na lura da cewa Port Harcourt ba ta ma da commissioner zaka cin gwamnatin nan ta yanzu ko?
Port Harcourt?
Eh.
Yawwa, abin da yasa Port Harcourt ba ta da commissioner. Da aka zo sai aka mayar da duka ministry suka koma sha uku. Gwamna duk wajen da gwamna ya fito babu commissioner.
Daga zone A din babu commissioner?
Eh, tunda gwamna ya fito daga wajen. Muna da local government 17. Su kuma commissiononi 13 ne.
To.
So duk wajen da gwamna ya fito ba wajen da deputy gwamna ma ya fito ba baya shi ba ba da commission.
To yi min magana game da batun me ke tsakanin shi Gaidam da yan Zambi ne, me yasa ba ka kori kowa ba daga wani zone sai Zambi din?
Ai gaba ɗaya banda a Zambi ba inda aka yi mana antiparty din, ba inda aka yi mana zagon kasa. A Zambi ne kawai aka yi zagon kasa. Kasolin ba inda ba su kawo yan majalisar su ba gaba ɗaya.
Sai Zambi.
Mu muka tashi a ABC guda ɗaya gaba ɗaya yan majalisun muke cinyewa. Sai wannan karan ne a Zambi.
To Alhaji Adamu ya aka yi Zambi ne kawai jam'iyyar ba ta samu mutane ba?
To ga gaskiyar maganan APC, Zambi kuri'a da ta samu a APC duk yobe ba wanda yake da kuri'a, duk yobe local government ba wanda take da kuri'an APC ne yau na Port Harcourt. Muna cikin local government hudu a Najeriya da suka fi kowaye ba da kuri'a a Majalisar Janar Muhammadu Buhari. APC muke yi 100%. Mun zaɓi ɗan majalisa, abin da ya faru ko kuma abin da mutane suka ɗauka hannunsu shi ne sanata alkali Jajera sanata ne da ke wakiltar Zambi. Tun da ya tafi sanata daidai da kwana ɗaya ya waiwayo ya ce waɗansu mutane sun zaɓe shi, ya mutunta su ko wani abu ba su zo ba mutane suna kuka. Duk girman Zambi bai kamfen a Port Harcourt ba ko na kwana ɗaya. Dan takarar sanata na PDP a Port Harcourt yake, dan takarar gwamna a Port Harcourt yake, House of Assembly a Port Harcourt yake, Reps a Port Harcourt. Gari kaman Port Harcourt a ce kana neman takara baka zo ba, baka kuma zo kai campaign ba, bai je cika ba. Yayi fune wayansu local gamma ya je ward 3 a nan gere. Mu a matsayin mu na shugabanni za mu sa igiya wayan mutane.
Amma Alhaji Adamu ko ya kuke ganin alaka? Ina zuwa ina zuwa bari in tambaye ka tukunna sannan ka zo ka karasa. Ku anaku gani anaku hange me ke tsakanin ku mutanen Zambi da gwamna Gaidam nan? To a gai Sheku, idan Allah ya sa mun dawo shirinmu na gaba, za mu ji wai me yake tsakanin gwamnati Gaidam ne da mutanen wannan yanki na Port Harcourt. Kuma da gaske ne gwamnan wai ya umarci shugaban jam'iyyar Adamu Cilare ya je ya yi wa jarro da su wa'annan ƴan siyasa din na Zombi. Bayan haka ina gaskiya jita-jitar da ake fara bazawa a nan cikin dama turu na cewa wai gwamnati Gaidam yana neman ma ya canja mataimakinsa ne yanzu injiniya Abubakar Dallami Aliyu German Port Harcourt kenan. To sai a jira zuwan wannan shiri nan gaban Allah ya kai mu. Yanzu muna godiya ga su bakin namu Abubakar Salihu Bakabe da Adamu Yero Port Harcourt da kuma musamman shi wakili namu da ke can Najeriya Hassan Maina Kaina da ya taimaka mana wajen hada wannan shiri din a madadin su duka Aliyu Mustafa Sakwata ne a Washington.
A gaishe ka. To idan mun waiwayi siyasar Jamhuriyar Niger inda ake shirin zabe a watan gobe fa.
A Benin take ƴan takarkari 16 ne kotun tsarin mulki ta fada za su takar shugabancin ƙasa a 2016 a Niger ga kuma yakin neman zabe ranar 31 ga January kamar yadda aka tsaida. ƴan takara za su shiga birane da karkara domin ganawa da magoyabansu ciki har da Kasim Muktar wani matashi a Maradi da ya kirkiro jam'iyyar shi mai suna Sifar Inganci bayan da ya hita daga yarsa da gaskiya domin haka mai sauraro yake soji shin wane ne Kasim Muktar ga haƙo ga gora.
Kasim Muktar ni ne sunana Muktar sunan mahina Kasim kuma an aihe ne anan Maradi wata unguwa da ake ce ma Buzu dan Zambadi a 1978 din na kesta shekaru na 37 na ta sama 38
sai ga ka matashi ka tsundu mu cikin harkokin siyasa me yasa.
To ku biyo mu a shirinmu na hantsi ku ji yanzu kan ga labarai amma fa a takaice.
Gwamnatin kasar Libya wadda duniya ta amince da ita ta sa kafa ta fatali da gwamnatin haɗin kan ƙasa wadda majalisar ɗinkin duniya ta shata mata tare da ƙungiyar ISIL. Yan majalisar dokokin ƙasar su 89 daga cikin 104 da suka kasance a cikin taron na majalisar dokokin ƙasar a jiya Litini wadda aka yi a Tobruk sun amince da shirin zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya amma kuma ba su yarda da yadda aka tsara samar da haɗa majalisar ƙasar ba. Ɗaya daga cikin ƴan majalisar ya ce adadin ƴan majalisar sun yawa. Kwamitin tsaro ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta amince a samar da kwamitin da zai sa ido na zaman lafiya a Colombia bayan da gwamnati da 'yan tawaye suka sa hannu a shirin samar da zaman lafiya wanda zai kawo ƙarshen faɗin da aka kwashe lokaci mai tsawo tsakanin su ana yi. Duka ɓangarorin biyu sun buƙaci Majalisar Ɗinkin Duniya ta aike da wakilai da za su sa ido a yarjejeniyar da aka cimma a jiya Litini. Papa Roma Francis ya aike da sakon ban hankuri ga gallaza wanda ɗariƙa Katolika ta yi wa sauran mabiya ɗariƙu daban-daban a shekaru da yawa da suka gabata. Papa Roman da ya aike da sakon ne kafin ya kai ziyarar da zai kai a Sweden a wani lokaci cikin wannan shekaran domin bikin cika shekaru 500 na tunawa da gyaran da mabiya ɗariƙa Protestant suka yi. Papa Roman ya ba da wannan sakon ne a jiya Litini sa'in da yake kammala bikin sati guda na bikin haɗin kan mabiya addinin Krista. Gwamnatin ƙasar Amurka ta ba da hutu jiya Litini da ma yau Talata ga ɗaukacin ma'aikatan gwamnati da ke cikin Washington domin jama'a su samu damar gyara muhallinsu da ƙanƙara ta cika musu. Sama da su ma yaran makaranta ba a bar su a baya ba domin ko ɗaukacin makarantu duk sun kasance a kulle. Duk da ƙoƙarin da gwamnati ta yi na ganin ta share manya-manyan tituna ciki gundumar ta Columbia da jihar Maryland har yanzu akwai wasu tituna da dusan ƙanƙarin take jibge. Wanda hakan kuma ya haifar da cunkoson motoci a wasu sassa daban-daban. Jiragen sama su da suka kai 1,500 ne aka dakatar daga sauka da kuma tashi.
To masu sauraron mu da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma can da hantsi mu sake shigowa da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman Maladin Ibrahim Ayawa da wanda ya bada umarni CD da kuma injiniyan mu na wannan lokacin wato Charles Hall ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai kuma da hantsin.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.